إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد أن أقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قياغ وطر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة نادي هكرا دبو ديا دا دليهو دا أربعين دا بير وان ديزو دي دي دا شاء ديا قواتم أكو وطر مات a Gregorian calendar 2024 cikin iyawar Allah da gwanintarsa da kuma falala da alheri irin nasa da tagomashi da dacewa daga gurinsa Allah ya sake zagayo da mu wannan wata mai alfarma wannan wata mai daraja wannan wata mai kima wannan wata mai alkhairi wannan wata wanda Allah yake yanta wasu Allah ya sa muna daga ciki daga wuta zuwa aljannar firdausi wannan wata da ake daure maradatu shayatin kangararru fandararru tankwararrun shaydanu wadanda ba sa ji ake tattamke su a daddaure su dan a samarwa da mutane musulmi dama na subautawa Allah subhanahu wataala wannan wata da Allah madaukakin sarki ya sauke alqur'ani a cikin shi wannan wata da Allah yayi wani dare wanda wannan daren daidai yake da shekara kusan 86 a rayuwar musulmi wanda hine daren Lailatul Qadr wannan wata wanda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato sanya ibadar cikin sa ninkin baninkin 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 ibadoji ne a cikin wani wata wannan wata wanda Allah madaukakin sarki yace dukkanin aikin dan adam nasa ne mallakar sa ne amma Allah yace banda azumin watan Ramadan fa innahu li domin shi wannan nawa ne duk wani aiki ma na Allah ne domin shi ake wa amma an kebe Ramadan da ambaton na Allah ne dan a nuna falala da alheri da tagomashi da zaki da mazar kwaila da albarka da tarin lada da Allah madaukakin sarki ya cinkushe a cikin sa cikin iyawar Allah Allah ya sake azurta mu da lafiya ya sake azurta mu da rai ya sake azurta mu da dama ya sake azurta mu da dan abin da Allah ya hore mana mun sake tsundumowa cikin wannan wata Allah mun gode maka da wannan falala Allah ka kara mana cikin falalarka ka kara mana cikin alherinka ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya ka karba mana ibadu da zamu a cikin wannan wata kuma ka ba mu damun bauta maka kuma idan mun bauta maka ka karba mana ya Allah Allah ka sire raban shedan a cikin duk abin da zamu a wannan wata Allah madaukakin sarki ka sa mu gama lafiya a bisa ga al'ada na tafsirin mu mun gaskiya idan mun zo kai tsaye mukan fara tafsiri ne sai dai wasu shekaru da zan iya tunawa yawanci basu wuce guda biyu ko uku ba wanda da muka zo maimakon mu tafsiri sai muka gabatar da lacca ko mu ce tattaunawa a ainihin wato ranar bude tafsiri to kamar irin waɗannan shekarun bana ma ina gaba mai haka ina so zan yi magana akan wasu ibadoji guda takwas waɗanda musulmi ya kamata ya maida hankali akan su a cikin wannan wata wanda in Allah ya taimake ka ka kula da waɗannan ibada guda takwas to insha Allahu ta'ala karba kallah eh abinci biyar ne ko goma ne mun dino aka bani aka raba kalla to idan ka kula da waɗannan ibadoji guda takwas to insha Allahu ta'ala da ni da kai in muka kula da shi za mu dace a cikin wannan wata in Allah ya yarda muna addu'a Allah ya datar da mu a bayan na kammala a cikin mintunan da suke ba su wuce guda 25 ko 30 ba in Allah da Malam Ahmad muna tare da shi zai zo zai cika ta waɗannan mintuna da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna addu'a Allah ya sa mu dace. Abu na farko da mutun ya kamata ya maida hankali a kansa a cikin wannan wata shine shi kansa azumi, wato karkai wasa da wannan azumi, karkai sagege duwa, karkai masa rukun sa kainar ba haya. Ina fata an fahimta. Karkai masa wato kallan hadirin kaji, ka rike wannan azumin gam. Duk ibadar da aka ce ba mu ba wanda suka gabace mu ma sun yi ta, to ba a bar ai wasa bane. Allah ranma akwai aya Allah ranma ya isa haka. Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah, ayyaman amantu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasula, kuka gaskata da Allah, kuka gaskata da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kuka miƙa wuya zuwa ga kiran sa, kuka miƙa wuya zuwa ga kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kamar yadda Allah ya ce ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi, kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillah, ya ku masu imani ku amsa kiran Allah, walir rasuli ku amsa kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza da'akum lima yuhyikum, idan suka kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku, ma'ana duk abin da kaji Allah ya kira ka. Ɗayan biyu ne malamai suka ce ko dai ya kira ka dan ya gaya ma abin da zai maka amfani, ko kuma ya kira ka dan ya hana ka abin da zai cutar da kai duniyar ka kuma da lahirarka. Wala Allah, Allah ya gaya ma abin da zai ma amfani a duniya, wala Allah, Allah ya gaya ma abin da zai ma amfani a lahira, wala Allah, Allah ya gaya maka abin da zai maka amfani duniya da lahira, wala Allah, Allah ya hana ka abin da zai cutar da kai a duniya, wala Allah, Allah ya hana ka abin da zai cutar da kai a lahira, wala Allah, Allah ya hana ka abin da zai cutar da kai duniya da lahira. Hina ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillah, ya ku waɗanda kuka yi imani ku amsa kiran da Allah ya muku akan ko menene, walir rasuli ku amsa kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, idza da'akum lima yuhyikum, idan suka kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku. Sai Allah ya ce wa alamu, ku sani, anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi, Allah na iya sha makance tsakanin mutum da zuciyar shi, ya zama an faɗa masa ga abin da zai amfana amma wallahi ya gagara amfana da shi, an gaya masa ga yadda zai yi tsira duniya da lahira amma ya gagara tsiran saboda an sha makance tsakaninsa da zuciyarsa dangane da wannan abu. Allah na iya haka in ya ga dama. Anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharuna, kuma lalle yadda lamarin yake kowa gaba daya zuwa ga Allah za a koma gaba daya, kuma za a tashe mu a gaba gare shi. To saboda haka Allah ya ce ya ku masu imani kutiba alaikum as-siyam, Allah ya wajabta azumi akanku, kama kutiba alal ladina min qablikum, kamar yadda ya wajabta akan wanda suka zo kafin ku. Malamai suka ce daga cikin abin da ya kamata mu gane dangane da alherin azumi shine yadda Allah ya wajabta shi akan mu haka ya wajabta akan magabatan mu, wannan sai yake nuna ashe alherin azumi ya kai inda ya kai, bai zama ba mu kadai muka yi shi ba cikin al'ummar da Allah ya dasa a wannan duniya. To kaga bai kamata mu mai wa kanmu bukul wajen rashin moruwa da rashin amfanuwa da wannan azumi ba. Saboda haka mu dage abinda duk Allah ya ce mu yi a cikin azumin nan mu yi, abinda ya hana mu mu hanu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana idan mutum bai watsar da hayaniya da bankaura a cikin wannan wata mai alfarma ba, to Allah ba ruwansa da ya bar abinci ko ya bar ci ko ya bar sha. Man lam yada qawlaz zur wal amala bihi fa laysa lillahi haja min an yada ta'amahu wa sharabahu. Annabi yace duk mutumin da bai bar maganganun banza ba, ka zauna kai ta gulmar wasu, kai ta maganganun banza da wasu, ko maganganun batsa, ko kallon abubuwan batsa, ko tafiya gurin batsa, ko tafiya gurin wasan banza, ko yin abubuwan da Allah ya hana, baka bar wannan ba, baka daina kuma aiki da maganganun shirme da ake yarfawa mutane ba. Manzo Allah yace, Allah yace bai da bukata ka bar cin abinci ko ka bar cin abin shan abin sha da nufin kusanci da shi. To wannan wani irin asara ne. Yasa a wani hadisi yace rubba sa'imin laysa lahu illa al-ju'a wal 'atasha. Akwai masu azumi da yawa ba su da komai sai tsantsar kishirwa da yunwa. Allah ka tsare mu daga cikin irin waɗannan mutane. Allah kar ka saka mu cikin irin waɗannan bayi ya Allah. Allah ka saka mu cikin waɗanda za su yi azumin kuma su azumin ya amfane su. Hadisi ɗaya zan ja akan wannan sai mu wuce zuwa gaba ta gaba a gurguje shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yace man sama yawman fi sabilillah. Duk mutumin da ya azumin rana ɗaya dan Allah ko a Ramadana ko ba a Ramadana ba, musamman kuma a Ramadana, yayi da nufin neman yardar Allah, da nufin neman kusanci da Allah, da nufin neman wato ibadarsa ta samu karɓuwa gurin Allah, yayi azumi ƙwaya ɗaya rak inji Allah, inji manzon Allah fi sabilillah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace Allah yace ba'adallahu wajhuhu 'anil nar 70 kharifa. Allah madaukakin sarki zai nesanta fuskar sa da wutar jahannama tsawon shekara 70. To kaga a nesanta fuskar ka da wuta ma ko tsawon shekara 10 ne ai ba karamin falala bane, amma 70 kaga ai ba karamin alheri bane. Ga man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wanda ya azumin ramadana yana ne neman lada, yana kuma mai cikakken imani da Allah, ba shirka a zuciyarsa, to an gafarta masa duk abin da ya gabatar na zunubai. To yan uwa, ku yi kokari mu ga cewa mun ribaci wannan azumi. Ka yi kokari ka dakatar da wasu hayaniya da kake yi, kai burki wa wasu tambele, kai stopin din wasu maganganu da kake faɗa, ka daina shiga cikin hayaniyar mutane da yawa a cikin wannan wata, domin da yawa wallahi za su bata ba azumi. Allah ya ba mu ikon kiyayewa da kuma karɓa mana ibadar mu. Abu na biyu da ya kamata mutum ya dage a cikin wannan wata banda azumi shine karatun Alkur'ani jama'a. Karatun Alkur'ani jama'a na daga cikin manya-manyan ibadojin da ake so mutum ya kula da su a cikin wannan wata, domin suna daga cikin dalilan ma da yasa aka sauke wannan littafi na ainihin wato wannan abu nan, wannan littafi na Alkur'ani. An gane magana da ke ko? Shi yasa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wannan Qur'ani shiriya ne gare mu, kuma shiriya ne ga waɗanda suka biyo bayan mu. Allah madaukakin sarki yace inna lallai tabbas hadha alquran, wannan qur'ani da muke gani ya hadilil lati hiya aqwam, yana shiryar da mutane zuwa ga wannan da tafi zama daidai, tafi zama mai kakkiya, tafi zama kan tsari, tafi zama kan tafarki na Allah da manzon Allah. Wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati, kuma yana albishir wa waɗanda suke aikata aikin alheri, anna lahum, lallai su din nan suna da ajaran kabira, lada wanda yake mai yawa. Ina fata an fahimci magana. So kaga ga watan shiriya, ga Qur'ani mai shiriya. Yasa yace shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran, na'am,
ولعلكم تشكرون.
Allahu akbar, Allah ya saka da alkhairi a larabma. Allah ya ce shahru Ramadan, watan azumin Ramadan, alladhi unzila fihi alquran, wanda a cikin sa aka sauke wannan alquran, wanda qur'ani amar sauka daidai guda uku, sauka daga Allah zuwa lauhul mahfuz, sauka daga lauhul mahfuz zuwa sama'id dunya, sauka daga sama'id dunya zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Waɗannan saukoki da aka yi alqur'ani guda biyu gaba ɗayan su a cikin watan Ramadan akai, wanda malamai suka tabbatar da cewa saukar da aka yi masa ta biyu ita ce aka yi masa a cikin suratul layl. Allah ya faɗi abin nan suratul qadri, Allah ya faɗi cewa na'am yayi haka alaramma. Allah ya ce inna lalle mu su Allah gwanaye wanda muka iya muka kware muka goge inji Allah, anzalnahu mu muka sauke shi fi lailatul qadri, a cikin daren lailatul qadri. Allah ya ce wama adraka ma lailatul qadri, waye sanar da kai meye daren lailatul qadri, waye gaya maka meye daren lailatul qadri, saboda a nuna ma girmansa da alherin da ke cikinsa. Saboda haka watan shi ga shiriya, shi ma Qur'anin ga shiriya, to yanzu duk sun taru maka a lokaci daya, ga watan ya zo, ga Qur'anin dama kana tare da shi, to abin da ya rage kawai sai aiki. Saboda haka shi wannan alqur'ani sadir Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi. Wannan ayoyi guda biyu da alarma ya kawo ayoyi ne waɗanda suke nuna mana irin yadda ya kamata mu'amalanta alqur'ani, kuma su suke nuna mana komai gazawarka, komai gazawarka ga qur'ani Allah bai barka ba wallahi sai ka karanta alqur'ani, komai larurar da kake ciki Allah bai barka ba sai ka karanta alqur'ani. Mara lafiya ne kai, akwai yadda za ka karanta. Matafiyi ne kai, akwai wanda za ka karanta. Ɗan kasuwa ne kai, akwai yadda za ka karanta. Kana kwance ne, za ka karanta. Kana zaune ne, za ka karanta. Kana kan abin hawa ne, za ka karanta. Ka karanta kawai abin da ya sauwaka. Idan ka wayi gari cikin waɗanda suka iya izum amma zuwa nasi, idan za ka dinga yawan karantawa, wallahi daidai kake da wanda yake sauka duk sati ko duk wata ko wani makamancin haka. Qur'ani ya karanta, kai ma Qur'ani ka karanta. Wallahi in ma ka fihi ikhlasi, da yi saboda Allah, sai ka fihi samun lada. Ta da cewa shi hafizi ne, ya haddace. To amma kai kuma ka fihi tsarkin zuciya, to wannan tsarkin zuciyar sai ya bayi zuwa ga ka samu alheri sama da abin da shi yake ne, yake samu. Yau da yawa daga cikin matasa sun zaɓi zama, wallahi wani sai wata guda bai gana da alqur'ani ba. Wani sai wata biyu bai gana da alqur'ani ba. Wani sati bai gana da alqur'ani ba. Ina je mana kada Allah madaukakin sarki ta hi kiyama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kai karan mu gurin Allah cewa mun kaurace wa alqur'ani.
Wa Aisha al-Ramma wa qala ar-rasul ya rabbi annabi Muhammad zai ce ya ubangiji inna qaumi yattakhadhu hadha al-qur'ana mahjura lalle mutane na fa sun riki wannan littafi abin kaurata ba sa karanta shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man ja'alahu amamahu saqahu ila al-jannati duk mutumin da yasa qur'ani shine jagoran sa inda duk qur'ani yayi zai bihi zai karanta zai aiki da shi to zai kai shi aljanna ومن جعله وراءه ساقه الى النار in ku kan bar qur'ani a baya kai kai gaba shi yake binka a ba sai ya tankada ka wutan kai wasa wallahi saboda haka mu ba a hankali kada mu sake wannan wata ya sai wuce baka karanta akalla izu 10 izu 20 izu 30 in so samu ne izu 40 izu 50 zuwa sauka ka samu sauka dindi a cikin wannan wata wallahi akwai mutumin da na sani shi ba hafizan alqur'ani bane amma idan yana kallon qur'ani yana iya karantawa ran wallahi duk watan ramadana duk goman farko sai ya sauki goma ta biyu ya kara sauki a goma ta uku ya sauki yace malamu iya nan Allah ya hore mana nace haka ma yayi baba Allah ya albarka cha ko su matasa suna nan da karfin su idan mutum yana tafiya kai ka dauka roka ce take tafiya tsabar karfi amma wallahi ba ruwan sa da qur'ani baya karantawa to saboda haka ina jan hankali na namu da mu tsoran Allah mu dauki wannan abu ruguje abu na uku da ake so mutun ya kula da shi a wannan wata shine yawan salloli salloli akalla raka'o'i guda 17 din nan kai kokari ka kiyaye su ma'ana raka'o'i guda 17 sune na menene na farilla kenan ko azhar nawa hudu la'asar hudu takwas kenan ko sai isha nawa magriba uku sha daya sai ne isha hudu sha nawa sai asuba biyu sha nawa to waɗannan rakawoyin guda 17 na farilla kar kai wasa ka basu ka saka wa kanka cewa in Allah ya yarda daga ramadan daga shigowar ramadan din nan to da izinin Allah ba za wata sallah ta farilla ba za ta wuce ni ba insha Allah ta'ala ka sa wa kanka wannan ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana kan cewa duk mutumin da ya kwana 40 bai rasa jami'i ba kutiba lahu bara'ata ne ko za a rubuta masa barranta daga abubuwa guda biyu na farko bara'atun minan nar na biyu kuma bara'atun minan nifaq za a barrantar da shi daga wuta kuma za a barrantar da shi daga menene munafunci ko to ina ma a ce daga ciki ka kula a ramadan din nan a ce ka kiyaye kwana 30 din nan tur a ce ba wata azahar da ta wuce ka ba wata la'asar da ta wuce ka ba wata magriba ko wata asuba da ta wuce ka wannan shine farko duk lokacin da za ka yi mutane magana akan sallah ka fare musu akan maganar farilla tukunna su san muhimmancin ta da kimarta domin daga cikin talbisu iblis daga cikin yadda iblis ke rikitawa mutane addini shine ya dinga saka musu itharu ghairil muhimmi fifita abinda bai da muhimmanci mutumin da ma'ana abinda bai kai wancan muhimmanci ba ba mun ce bai da muhimmanci gaba daya ba wato mutum sai kaga yana wasa da farilla amma yana kula da menene nafilfili zai tafi nafilfili amma kuma a fagen farilla ana ta taburza da shi to wannan sharrin shedan ne so yake hada ka rigima da ubangiji to ka da farko tun farko ka kula da waɗannan salloli na farilla kai ba ma sallah kawai ba duk wata ibada ka ba wa ta farilla muhimmanci kafin ta menene ta nafila to in kai haka ka gama da shedan amma daga lokacin da ka wayi gari ibadar nafila kake ba wa muhimmanci sama da ibadar farilla to kana da damuwa wallahi kana da damuwa kwarai da gaske so saboda haka mu kula da wannan ita dai wannan sallah Allah ya nuna mana tanha anil fahsha'i wal munkari نعم
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر
نعم
والله يعلم ما تصنعون
الله يتقتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة كَكَرَنْتَ أَبُنْدَ أَكَيْ مَكَ وَهَيِّ أَكَرِيكَ يَاكَيْ النَّبِي مُحَمَّدُ صلى الله عليه وسلم وأقيم الصلاة كما تقيد منيني
sallah sai ce inna salata lalle ita sallah tanha anil fahsha'i wal munkari tana hana alfasha kuma tana hana menene mugun aiki in dai ka kiyaye sallah zaka ga hatta hayaniyar gari da hayaniya da ban kaura baka samun matsala da ita saboda kana kula da sallah wala zikrullahi akbar Allah ya ce wallahi ku sani ambaton Allah shine mafi girma malaman suka ce ana nufin dai sallah domin ita sallah ita ce babban ambaton Allah kai gaba ɗaya ta tun daga farkon ta har ƙarshen ta ma ambaton Allah ne Allah ya ce wallahu ya'lamu ma tasna'una ku sani Allah madaukakin sarki yana sare da abin da kuke aikatawa ina fata an gane so saboda aka sallah ainihin wato babban al'amari ne sallah ita kai sallah jama'a ana neman agajin Allah akan bala'o'i ma da ita Allah ya ce wasta'inu ku nemi agajin Allah ku nemi gudunmawar Allah bi sabri ta hanyar yawan hakuri was salati da kuma yawan sallah kula da sallah kuna iya fatattakar bala'o'in da suke tinkara ku kuna iya wargaza da fatattaka masifun da suke damun ku ta hanyar yawan sallah jama'a wasta'inu ku nemi agajin Allah akan duk bala'i da ya taso ku nemi taimakon Allah akan duk masifar da ta taso ku nemi taimakon Allah akan cashless policy ku nemi taimakon Allah akan tsadar man fetur ku nemi taimakon Allah akan tsadar rayuwa da tashin dala ku nemi taimakon Allah akan tsadar abinci ina fata an fahimta da fatara da kashe-kashen rayuka da ake muku bi sabri ta hanyar ku zama masu haƙuri da bin Allah masu haƙuri kar ku ɗauki mataki a hannunku masu haƙuri ku koma ga ubangijinku was salati kuma ku tsaye da menene sallah ina fata an fahimci magana sai Allah ya ce wa innaha lalle ita sallah lakabiratun babban al'amari ce ita tana da girma illa alal khashi'ina masu tsoron Allah kadai ne sallah ba ta musu wahala in kaga sallah tana wahalar da kai Allah ya ce to akwai tasgaro a cikin zuciyarka na tsoron Allah ko wanda ko kiran sallah akai sai ya ji ta hankalin sa ya tashi ko wanda daga ladan ya kira sallah zai yi tsuka ce kai wannan ladan ne ya dame mu ka bincike zuciyarka kana da damuwa in dai anzalu annabi Muhammadu jama'a idan ta rikirkice abubuwa suka dame sai ya ce arihina ya Bilal bi sala Bilal hutar da mu ta hanyar yin sallah mana ma'ana annabi yakan shiga sallah ya samu nutsuwar abin da ya dame shi lokacin da yake sallah kai me yasa sallah take damunka zuciyarka kenan ba irin ta manzon Allah bane shi sallah tana nutsar da shi yana jin daɗi idan ya shiga yana samun nutsuwa da kwanciyar hankali kai kuma a lokacin da aka kira ta ake daga ma hankali a lokacin da aka ce wani ya alwala ka tafi masallaci hankalinka ke tashi to akwai matsala wallahi a zuciyarka saboda haka annabi yakan ce wa Bilal hutar da mu ta hanyar yin sallah ina fata an fahimci magana to kai kokari sallolin farilla a cikin wannan wata kas ka dinga samun matsala da su na biyu sallolin nafilfili domin hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayhi mimma iftaratuhu alayhi bawana bai kusance ni da wani abin da nafi soyuwa a gare shi ba sama da abin da na farlanta masa to a can gaba a hadisin sai ya ce wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu bawana ba zai gushe ba yana kusanta da ni da yawan nafilfili da yawan yin abubuwan da ban wajabta masa ba annabi Muhammadu ya ce Allah ya ce hatta sai ya kai matakin da na so shi ka san kuwa Allah ya so ka aljanna za ka shiga aka ne ko ba haka ba to Allah ya ce idan kana kula da nafilfili to zai sa ka ya so ka wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu sai Allah ya ce fa idza ahabbtuhu lokacin da ya zama ina son bawa na kuma kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi zan zama masa jin sa da yake ji da shi wa basaruhu alladhi yubsiru biha zan zama masa jin sa wanda yake ji da shi wa yaduhu allati yabtishu biha zan zama masa hannun sa da yake shimfidawa da shi wa rijluhu allati yamshi biha zan zama masa kafarsa da yake tafiya da ita wa la in sa'alani la u'tiyannahu yace da zai daga hannu yace Allah ba ni manzan Allah yace wallahi tallahi Allah sai ya bashi Allah yace wallahi tallahi sai na bashi wala inista'adani kuma da zai daga hannu yace Allah tsare ni daga bala'i kaza tsare ni daga masifa kaza tsare ni daga tashin hankali kaza la'u'idannahu Allah yace billahi allazi la ilaha illa huwa sai na tsare shi daga wannan abin da ya roki tsare daga gare ni wadaka nafira ba a bar wasa bane an idar da Aisha tashi kai guda biyu an idar da Azhar tashi kai kwaya biyu an idar da magarba tashi kai kwaya ina fata an fahimta wadannan nabiyyi da ake ba'da salati wa qabla as-sala al-fara'id salawatul fara'id sallolin farillai kai kokari ka kula da su sannan ka dinga tashi kana ainihin wato yin sallolin dare suna daga cikin abin da suke karawa kai annabi Muhammadu kansa sanda Allah ya ce masa wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka Allah ya ce wa minal layli a cikin dare fatahajjad bihi nafilatan laka danga tahi kana tahajjudi da yawan nafila zuwa gare ka kana yau neman karin ibada da karin neman lada ta hanyar yawan salloli yawan karatun qur'ani da shauransu asa tabbas domin idan asa ta zo daga gurin Allah malamai suka ce tabbas da ita da la'alla in suka zo daga gurin Allah suna fa'idantar da tabbas ba wai kokwanto ko zai yiwu ko ba zai yiwu ba tabbas Allah ubangijinka zai tayar da kai an yaba asaka rabbuka ubangijinka zai tayar da kai maqaman a wani matsayi a ranar tashin alkiyama mahmudan abin yabo abin jinjinawa abin yabawa matsayi ne wanda duk annabawa suna so Allah ya ba su wannan matsayin sai annabi Muhammadu Allah ya ce na zabe ka kai na ba wannan matsayin banda su me ya jawo annabi wannan shine yawan nabirbili kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mishi saboda haka sallah tana daga ciki abu na hudu ne ko na biyar na hudu ne muke na hudu zamu shiga na uku ne muka yanzu ko na hudu shine yawan ambaton Allah da addu'o'i wannan wata jama'a watan addu'a ne wata ne na roƙon Allah a gaya wa Allah damuwa da matsala muna cikin matsala jama'a ko ba cikin matsala ai wallahi ba sai ma an faɗa ba idan wani kawai zaka kalla ka gane ana cikin matsala wallahi haka dai ko ba haka ba wallahi malam rigar wani kuka kalle ta kasan ana cikin matsala a kasan nan jama'a haka ne ko ba haka ba to me maganin matsala addu'a to watan menene yanzu wannan addu'a annabi Muhammad ya tabbatar mana cewa addu'ar mai azumi karbabbiya ce la mahalata ba makawa in dai kai addu'a Allah zai karba ma inji manzon Allah to yana da kyau mu dage da addu'o'i dangane da halaye da muke ciki na kasan nan Allah dai ya ce wa qala rabbukum ud'uni Allah madaukakin sarki yace wa qala rabbukum ud'uni ubangijinku yace ku roke ni astajib lakum zan amsa mu kai tsaye ku roke ni zan amsa mu ku roke ni zan amsa mu Allah yace innal ladina yastakbiruna an ibadati ku duba farkon ayar sai bude da addu'a cikin tsakiyar ayar sai saka addu'ar ta koma ibada wanda suke girman kai dangane da bauta mu ha kai ka ce to ai Allah ba magana bauta kai magana addu'a kai ma'ana Allah yana so ya nuna maka addu'ar bauta ce ga Allah fassarar ta kuma ta zo daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yace addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada domin ita addu'a sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa yayin da zuciyarka ta yarda maka Allah na biyan bukata to ka zama cikakken bawan shi domin baka mika bukatar ka zuwa ga wani ba baka tunanin wani ne zai yaye maka shi yasa malam abin nan Haifan ibn Muhammad Sarhan a cikin littafin sa da ya sharhin usulul thalatha yayi magana da yazo kashakashan tawakkuli wallahi da yazo yana magana sai yace daga cikin tawakkulin da yake haramun ne ma'ana mutum ya ainihin wato dogara da cewa wai shugabanni su ne za su kawo masa warwarewar matsalolinsa yace wallahi tallahi in kai dogara da cewa wai su ne maganin matsalar ka yace kana da matsala ta zuciya kana da matsala ma ta kunna na al'amarin tauhidi da aqida ma ta kunna akwai damuwa a ranka ka dauka cewa idan to su ko sun yi niyyar su fitar da mu daga matsala ba sai Allah ya yarda ba wa ma tasha'una ku illa in sha Allah Allah ya ce wa ma tasha'una liman sha'a minkum an yastaqim farkon ayar kenan wanda ya ga dama a cikin ku ya ainihin wato yi abin da ya kamata ya tsaya kan al'amarin Allah sai Allah ya ce wa ma tasha'una to ko kun ga damar to ganin damar ta ku ba za ta yi aiki ba illa an ya sha Allah sai Allah ya ga dama shi ma kodan ka duk abin da kai niyya za ka yi ka sani cewa ba zai samu shiga ba sai Allah ya ne ya yarda to shi yasa yace dogaro da cewa wai waɗanda suke jagorantar mu ba su ne za su fitar da mu daga matsala yace shi yana gari yana daga cikin rahin tawakkali ka dogara da Allah kawai in Allah ya ga dama zai kalmaso su billahi alladhi yasu mana abin da muke bukata wallahi masha Allah Ya sa nake jin dadin tafsiri da al-Ramma wallahi tallahi dama wallahi tallahi na nema ko ban nema ba za a kawo min ita wa man yatawakkal ala Allah wanda duk ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu Allah ya ishe shi Allah ya ishe shi shi yasa an aka maka abu ta kure maka he ka ce Allah ya isa mana ya isa ya kwato ma haƙinka ya isa ya dawo ma da abin da aka zalunce ka ya isa ya dawo ma da abin da aka cuce ka kuma ya isa ko bai isa ba yara suka ce da bai isa ba zai yi danduma da kabewa ina fata an bayyana magana ya isa dan haka fa huwa hasbuhu Allah ya ishe shi inna Allah baligu amrihi Allah hi ne zai isar da al'amarin shi ko Allah mai isar da al'amarin shi ne qala da Allah li kulli shay'in qadara Allah yace ma sanya wa komai gurgudansa kaddararsa mun sanya wa komai kaddara komai da ka sani akwai kaddara a kansa ta ubangiji subhanahu wataala yan uwa na ce zan cika ce abubuwa takwas din nan to zan sufa ne lokacin kuma ga malaman mu suna zaune bari mu tsaya a hudun nan goban Allah ya kai mu wala Allah ko mu fara da su hudun sannan mu shiga ayoyin da zamu fara zamu tashi ne a tafsirin mu na suratul mujadala dama mun kammala su suratul hadid insha Allah da haka goban Allah da zamu tashi farkon suratul mujadala wanda zamu ji a malaman tafsiri ne suka faɗa akan ta da kuma sakonnin da ke tafa da shi ya Allah muna roƙonka yadda ka bamu dama muka iso wannan wata Allah ka fitar da mu lafiya Allah ka bamu ikon bauta maka a cikin sa Allah madaukakin sarki ka sami wannan tafsiri lafiya mu gama shi lafiya Allah ka hana mu tuntuban harshe ka hana mu zamiyar harshe da zamiyar shedan a cikin wannan tafsiri da zamu gabatar Allah ka saka duk wanda suka tsaya tsayin daka wajen gudanar da wannan tafsiri subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barin kalli idan shi tukunna nace barin kalli idan ka tukunna ka ce masa ba mu yarda ba yawa insha Allah yan uwa mallam Amar zai tofa wani abu to sannan kuma sai mu kara mu kara sa abin da ya sauka insha Allah eh Allah ya saka da alheri ani wai iya kun ya shekara
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول بجي سبو دا لوكا تيا دنجا مالا جا غنغرو كما لوكا تيا را تهرارش مالا الله تعالى يساكا دا الخيري الله رمى مالا وبكر الفلاتي الله يساكا دا الخيري to a gurguje a yan uwa kusan duk bayanan da ya kamata ai mallan ya jidda bai gama ba kila da cike gobe kafin a shiga tafsiri wannan wata na Ramadan da muke ciki
wata mai albarka wata mai falala a kullun abin da nake ga mutane shine kai tunanin daga azumin da ya wuce na bara zuwa wannan azumin mutun nawa suka bar duniya wanda ka sani da wanda ka ji labari idan kana cikin group din jana'izar nan na Gombe kullun ka dinga ganin jana'iza karfe 10 karfe 11 karfe 1 karfe 2 karfe 4 karfe 5 da rabi kullun haka ake to kai da Allah ya maka falala da rahama ya tsawaita rayuwanka har ka shigo watan kuma kana da lafiya ka gode wa Allah sayyidina Umar bin Khattab Allah ta'ala ya kara masa yadda idan watan Ramadan yazo yakan ce marhaban bi mazharina min az-zunubi
Allahu akbar
ce marabalale da mai tsarkake mu daga zunuban mu kaga wannan magana ce mai girma to kai ka fahimci hakan cewa wannan wata ne wanda zai tsarkake ka daga zunubi shine maganar da malamin yake ta yi tun dazu yawaita istighfari kiyaye sallolin farilla nan guda biyar sune awwalan kaga wajen sakaci da farilla da riko da nafilolin nan shedan yayi mana nasara
da
yau shi yasa ibnu qayyim abu tafsir lissafa wanda shedan ke cin nasara akan mutum daga ciki akwai wannan malamin ya faɗa fifita abin da yake nafila ne akan farilla akwai wanda na sani malam baya wasa da azumin litinin da alhamis amma yana wasa da sallar farilla wanda ni na san shi ne ba labari ba wata ran muka hadu da shi a wani taro masaukin mu da shi tsaban kula da azumin nafila an gane ku zamu bi ta sallar asuba shi yana bacci amma sai na same shi wurin kar ya zo da reception yana tambayan wai zai azumi gobe gobe litinin zai samu abinci da asuba kuma gobe zai tafiya da safe nace na farko kai kana mamatifi kana sallan kasau sannan ko gobe za ka yi tafiya a tafiyan ma ba a so kai azumi ko da na farilla ne zai wahalar da kai balle na kila ba ka fita sallan asuba amma kana magana ina za ka samu abincin sahur zai tashi ya sahur amma sallan asuba ba lalle bane saboda tsabin kula da azumin nafila da yawa haka mutanen muske to wallahi wannan shedan ne yake riya mana wannan kuma yayi nasara akan mu mu kula da wannan abun kware da gaske mu bawa sallolin farilla nafila ka dauka cewa daga farkon Ramadan har ya kare ba zan yi misin sallar farilla ba wallahi da kai nasara akan shedan akwai wanda na sani malam irin gayun nan ne gayun mutanen Allah ko san gayu ai ko gayun mutanen mu Allah kara musu albarka
amin
bai damu da sallah ba ina dan kuma dan zuke-zuke ina fata an gane wallahi wata ran malam muka zauna da shi an shiga azumin Ramadan ba nan garin bane ba nace wani da zaka gane a ce kullum saboda layin sa ko masallaci tunda dai kana azumin nan ya mala'i ba ma wasa da azumi nace to ka dage ka dauka makanka alƙawari ba za ka taba misin sallar jami'i ba wallahi kaman wasa mala sai ga shi sai tarbi wani lokaci kan lalan ya kira sallah ma ya riga lalan zuwa masallaci wallahi malam azumi na 15 sai yake tambaya na wa a wani masallaci ake itikafi wallahi zai tafi itikafi ta saita shi wannan sallar ka ina ga maka ana gama azumi wallahi ya 80 ko 90 cikin abin da yake ya daina kuma har yau haka yake to shi yasa ka zama kana da self discipline tahdibun nafs kai wa kanka tarbiya ka tilasta kanka ina so ne abu kaza wallahi zaka iya shi yasa wasu malamai suka ce kar ka taba cewa ni ba zan iya kaza ba wannan ba dabi'an dan adam bane ko ba dabi'an dan namiji bane ba ina magana ar-rujula ba namiji na halitta ba a takaice ne yan uwa masu girma kar mu yi wasa da sallan farilla kar mu yi wasa da sallan tarawih idan mun kiyaye farilla din kenan mu dage mu ribaci sallan tarawih a cikin jami'i batun cewa ba a tarawih a jami'i kauli ne mai rauni ina fata an gane mu dage mu cika masallati har azumin ya kare dan baka da tabbacin za a saki wani azumi da kai Allah ta'ala ya amsa mana ibadunmu ba za mu tsawaita magana ba lokaci yayi malam Allah saka da alkhairi wa jazakumullahu khairan wa baraka fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to malam Ahmad Muhammad Gombe Allah ya saka da alkhairi kuma da nasihar sa zamu dakata wannan dai shine kamar mabudi na wannan tafsiri namu na bana insha Allah ta'ala gobe kamar yadda aka saba karfe 4:30 zuwa 5:30 in Allah ya yarda za a dinga gabatar da wannan karatu Allah ya ba mu iko kuma Allah ya karba mana ayyukanmu. Malam Rabi zai yi sanarwa insha Allah.
To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A gurguje sanarwa ce dangane da gidajen kafafan yatsa labarai da za a sanya wannan karatutuka da ake gabatarwa a wannan majalisi na safe na mata kenan da kuma na rana na yamma. Na farko wannan karatu da Malam Albani yake gabatarwa tafsir tsakanin karfe 4:30 zuwa karfe 5 akwai gidan rediyon Amana za su sanya wannan karatu daga karfe 11 na rana zuwa 12 insha Allah ta'ala. Sannan Bishum Radio muna tsammanin zuwa gobe da za su bamu lokacin da za a sanya, za mu sanar da yan uwa insha Allah ta'ala. Sannan sai Albani TV, bara ma an sanya wannan karatu a Albani TV, so bana ma za a saka shi insha Allah karfe 9 zuwa karfe 10 na dare kenan insha Allah. Eh 8 zuwa 9, 8 zuwa 9 insha Allah ta'ala na Albani TV. Ah 9 zuwa 10 malam, 9 zuwa 10 malam, gashi nan haka ka 9 zuwa 10 ne. Captain TV kuma akwai Captain TV wanda ko a wayoyinku zaku yi searching a YouTube Captain TV zaku ga ainihin shi kuma karfe 10 zuwa 11, 8 zuwa 9, to an canja dan abin da kwata sabu kenan. 8 zuwa 9 na safe ne ko na dare? Na dare insha Allah ta'ala. Sannan sai karatun mata da Malam Ahmad Muhammad Gombe yake yi anan masallacin karfe 10 na safe zuwa karfe 11, shi kuma za a sanya katin a Jewel FM gidan rediyon gwamnatin tarayya karfe 8 na safe zuwa karfe 9 insha Allah ta'ala awa dai kenan. Sannan sai gidan GMC gidan rediyo mallakar jaha, shi ma za a saka wannan karatu karfe 2 na rana zuwa karfe 3 ne, nema karfe 3 ne, 2 ne ma zuwa karfe 3 insha Allah ta'ala. Wannan sune guraren da za a sanya wannan karatu. Bishop ne kawai muke da muke tsammanin lokacin da za su ga insha Allah ta'ala. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To kamar yanda aka ji waɗannan gurare da ake gabatar da wannan karatuttuka, ɗaya daga cikin su wanda ya dauki nauyi shine Alhaji Jalaluddin Arabi, Allah ya saka mishi da alkhairi. Ɗaya ya dauka amana, ɗaya daga cikin su na amanan shine AG na ma'ana accountant general Alhaji Aminu Yuguda, wanda accountant general na nan Gombe shi ya dauki nauyi, Allah ya saka mishi da alkhairi. Sai kuma na Albani TV Alhaji Bala Bello Tinka, Allah ya saka mishi da alkhairi, shi ya dauki nauyi, Allah ya biya shi. Sannan sai na Captain TV, shi kuma secretary ko financial secretary na APC na kasa Alhaji Dattuwa Alinkumo, shi ne ya dauki nauyi. Duka waɗannan bayan Allah muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Sannan yawa, to sannan akwai Alhaji Jalalu Arabi ya ba mu drone biyu na mai domin tayarwa don yin wannan karatuttuka da waɗannan salloli da za a yi. Allah ya biya shi da aljanna Firdausi, Allah ya saka masa da alkhairi. To sannan akwai wani bawan Allah ana ce masa Alhaji Ahmadu Gargajiga ko Adamu Gargajiga da kuma Alhaji Awwalu Mai Katifa da wasu bayin Allah sun ɗauki nauyin shan ruwa ga ainihin wato mutum 50 a Kembu Plaza a Umar Falo Global Investment ko Global Masa. Da haka daga nan sai ka gangara kawai insha Allah. Wallahi yace an gama, Allahu akbar, wallahi an gama ko? To Allah ya saka da alheri masha Allah. To saboda haka sun dauki nauyin mutum 50 akalla za su samu abincin shan ruwa a wannan guri. Da haka sai a garzaya a je musamman gwagwaran nan wanda ga kunan Allahu a'ramu bi muradihi, ba a san mai Allah zai yi da ku ba har yanzu. To sai ku tafi can ku je ku fake a can insha Allah ta'ala. Allah ya sa mu dace, Allah ya saka musu da alkhairi masha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai gobe insha Allah.